sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Ana iya sauraron wannan shirin ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku kuma da saduwa da ku da safiyar Juma'an nan 10 ga watan Maris shekara ta 2017. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shiri. Kakanin labarai.
Jihohin Amurka 6 sun kalubalanci sabuwar umarnin nan na shugaba Trump wanda ya hana wasu kasashe 6 waɗanda galibi musulmai ne shigowa Amurka. Rikicin Boko Haram ya bar mata cikin damuwa, talauci da kuma kadaici kamar yadda jakadar Amurka da ta ziyarci yankin da yake daidaita take cewa. Tawagar masu bincike ta fannin kimiyya sun kwashe kasar da aka yi amfani da ita wajen rufe kabarin da aka binne mutane da yawa a garin Barbera da ke kasar wato Somaliland.
To kanin labaran kenan.
I think the government needs to look at this and ensure that such policy does not bring further hardship.
Yace ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta sake nazari akan wannan tsarin domin tabbatar da cewa bai ƙara kawo tsananin rayuwa ba.
Maganar mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar kenan muna da rahoto bayan labaran duniya. Hukumar zaben Najeriya ta fidda jadawalin zaben shekara ta 2019. Farfesa Ruqayyah Rufai Ahmed ta ce har yanzu da sauran rina a kaba wajen yan tamata daga matsaloli da ke addaban su wajen samun ci gaba. Sannan sanin yau Juma'a ce za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da farko ga labaran duniya.
Sare assalamu alaikum. Jihohin Amurka 6 sun kalubalanci sabuwar umarnin nan na shugaba Donald Trump wanda ya hana wasu kasashe 6 waɗanda galibi musulmai ne shigowa Amurka. Jihar Hawaii da ita ce ta kasance sabon farko da ta shigar da ƙara domin kalubalantar wannan umarnin. Jihar ta ce wannan umarnin za ya zame wata babban barazana ga musulmai da ke yanki tsibirin Pacific. Haka kuma jihohi biyar sun haɗa kai wuri guda domin kalubalantar wannan umarni na baya-bayan nan da Trump ya bayar. Wanda ya maye gurbin na farko wanda kotu ta kawo birki idan ba a manta ba dai jihar Washington ce ta shige sahun gaba lokacin da umarnin farko ya fito sai da ta buƙaci alkalin babban kotun Seattle da ya dakatar da wannan umarni na shugaba Donald Trump wanda ya kamata ya fara aiki a ranar 27 ga watan Janairu haka kuma yanzu ta aiki da irin wannan buƙatar. Su ma jihohin Oregon, Minnesota da New York sun bi sahun jihar ta Washington kana jihar Massachusetts ta bayyana nata matsayin a yammacin jihar Alhamis domin ko ta ce za ta kasance cikin wannan rukunin. Babban mai shari'a na jihar Washington Bob Ferguson ya ce jihar tana da kwakwaran hujjar kalubalantar wannan umarnin. Ya ce sabuwar dokar ta shugaba Trump kwatankwacin na farko ne duk da yake an dan samu dan canji sai dai ya ce wannan bai magance matsalar abinda dokar ta shimfiɗa ba.
Rikicin Boko Haram ya bar mata cikin damuwa, talauci da kuma kadaici kamar yadda jakadiyar Amurka ko kuma mukaddashiyar jakadiyar Amurka da ta ziyarci yankin da yaki ya daidaita ke cewa. Mukaddashiyar jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Michelle Sisson wacce ta dawo ranar Talata daga ziyarar kwanaki 5 da kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya kai kasashen Najeriya, Kamaru da Chadi da Niger take cewa. Ta ce mutane da yawan su ya kai miliyan 26 daga waɗannan ƙasashe hudu suna fama da matsalar da take buƙatar agajin gaggawa. Daya daga cikin manya-manyan abin da suke buƙata kamar yadda take cewa ya haɗa har da abinci. A hirar da muryar Amurka ta yi da ita a Abuja kafin dawowar ta nan Amurka, Sisson ta ce mata da suke da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram walau ta kashin kansu ko kuma an tilasta su yanzu sun zama sun samu wani tabo tare da su fiye da maza da suke yaƙi a cikin wannan kungiya musamman ma akan buƙatar aure idan hakan ta taso lokacin da suka koma cikin al'umma. Tace haka kuma matan na fuskantar wasu matsaloli waɗanda sautari suke zama wa zawarawa ko kuma su kadai ne ke daukar dawaniyar ƴaƴansu. Tace ga yara da yawa amma ba wani abu da ke shigo musu domin daukar dawaniyar waɗannan yara. A Marwa da ke arewacin Kamaru da Maiduguri a arewa maso gabashin Najeriya, kwamitin tsaron na Majalisar Dinkin Duniya ya gana da mutanen da wannan fadan ya raba da muhallansu da kuma mata 'yan gudun hijira.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Tawagar masu bincike ta fannin kimiyya sun yi amfani da shebur domin kwashe kasar da aka yi amfani da ita wajen rufe kabarin da aka binne mutane da yawa a garin Barbera dake Somaliland. Zurfin ramin da suka tone zai kai tsawon mita 2 inda aka binne mutane 17 waɗanda aka yi imanin cewa an yi musu kisan gilla ne kana aka binne su a wannan wuri yau kusan shekaru 30 kenan. Su dai waɗannan mutanen ƴan kabilar Ishaq ne ana tuhumar cewa sojojin da ke biyayya ga mai mulkin kamakariyar nan ne Said Bare suka hallaka su lokacin da suke fada da ƴan tawaye daga Somaliland a wannan lokacin. Yau sama da shekaru 25 kenan da aka kawo ƙarshen wannan fadan kuma Somaliland ta ayyana ƴancinta daga ƙasar Somalia. Yanzu haka masu bincike na kimiyya suna ci gaba da binciken kaburburan da aka binne mutanen da aka yi wa kisan ƙare dangi a ƙasar. Yanzu dai sama da shekaru 5 da suka gabata kwamitin bincike na yaƙi da haɗin kan masu kimiyya ta ƙasa da ƙasa suna ci gaba da tono gawarwakin mutanen da aka kashe a wannan lokacin. Ana haka ne da zumar samar da wadatattun hujjojin da za a iya amfani da su wajen gurfanar da waɗanda suka aikata laifin yaƙi domin hukuncin da ya dace da su. Shugaban wannan kwamitin Kadar Ahmad ya ce sake tono waɗannan gawarwakin wata martaba ce ga waɗanda aka turbuɗe cikin wannan ramin domin ko an yi haka ne ba tare da kowace irin karamawa da ya kamata a yi wa gawa ba. Ya ce kowane ɗan adam yana da damar a binne shi daidai yadda addininsa ya tanada. Ya ce don haka muna sake tono waɗannan gawarwakin muna binne su daban-daban saɓanin yadda aka jibge su wuri guda.
Shugaban kungiyar South Sudan Democratic Movement wadda kuma aka fi sani da ƴan awarin Cobra ya ce zai hada hannu da sabuwar kungiyar nan da ake kira National Salvation Front a ƙasar da ke karkashin jagorancin General Thomas Cyrillus Waka. General Khalid Butrus Bora ya faɗa wa muryar Amurka a wata hira da aka yi da shi da harshen Larabci daga wani wuri da ba a bayyana ba cewa zai hada ƙarfi da Suwaka domin su yaƙi gwamnatin Salva Kiir. Ya ce su a matsayinsu na ƴan awarin Cobra sun lura ƙungiyar da kawai za ta iya kawo ƙasar Sudan ta kudu haɗin kai ita ce ƙungiyar Salvation Front Movement da ke ƙarƙashin jagorancin General Thomas Cyrillo. Tsohon shugaban ƙungiyar South Sudan Democratic Movement David Yaw Yaw da farko ya cima matsaya tsakaninsa da shugaba Salva Kiir a shekara ta 2014 a Addis Ababa. A lokacin ne aka naɗa Yaw Yaw a matsayin kantomar yankin Pibor da ke jihar Jonglei. Amma kuma daga baya Salva Kiir ya rusa wannan mukami na Yaw Yaw sa'ilin da ya kirkiro jihohi 28 cikin ƙasar a shekara ta 2015 abinda shi kadai ne ya yanke wannan hukunci. Rusa wannan mukami na Yaw Yaw ya sa Kiir ya nada shi mukaddashin ministan tsaro cikin gwamnatin haɗin kan ƙasa bayan an rattaba hannu tsakanin gwamnatin da kungiyar ta SPLA karkashin shugabancin Riek Machar. Sai dai Butrus ya ce South Sudan Democratic Movement karkashin shugabancinsa za ta yi aiki kafada da National Salvation Front domin yaƙi gwamnatin Kiir. Ya ce Kiir na baiwa wasu al'umman Jonglei makami domin su yaƙi junansu. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Mai alfarma sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya kira gwamnatin tarayyar Najeriya ta janye manufofi da aiwatar da su za su ƙara assasa wahalar da tuni al'ummar ƙasar suke ciki sakamakon komarar tattalin arziki da ƙasar ta fada. Mai alfarman ya yi wannan kiran ne lokacin da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya kai masa caffa a fadarsa. Ga rahoton da Murtala Faruk Sanyi ne ya aiko mana.
Babban abin da yafi jan hankalin mai alfarma sarkin Musulmi a lokacin ziyarar shine tsarin nan da hukumar yaƙi da fasakwabri wato custom ta Najeriya ta fito da shi na tilasta biyan haraji ga dukkan motoci har ma da tsofaffin da aka dade ana amfani da su ko kuma a karbe su, lamarin da yace kan iya ƙara tsananta kuncin rayuwa da talaka a Najeriya yake ciki.
I think the government needs to look at this and ensure that such policy does not bring for the hardship.
Yace ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta sake nazari akan wannan tsarin domin tabbatar da cewa bai ƙara kawo tsananin rayuwa ba da kuma haifar da rikici tsakanin jami'an tsaro da sauran jama'a. Mai alfarma sarkin Musulmi ya kuma tuno da a can baya sadda ya yi kira ga sake lale akan dokar gwamnatin tarayya na hana shigowa da shinkafa ta kai iyakokin ƙasa, lamarin da yace ya ƙara uzura matsalar tattalin arziki da tsadar kayayyakin abinci.
The purpose of leadership at any level is to see to the spiritual and temporal needs of the citizens.
Yace makasudin kowane irin shugabanci a kowane mataki shine biyan bukatun jama'a, kuma nayi imani cewa tabbatar da jin dadi da walwalar jama'a yafi muhimmanci akan tsaurarawa. Saboda haka bai kamata ba ana fito da dokokin da ke kara jefa yan kasa a cikin ukuba. Mukaddashin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo ya kawo ziyara ne tauni daya a Sokoto, inda ya kaddamar da taron karfafawa kanana da matsakaitan masana'antu ta hanyar sada su da hukumomin gwamnati da ke da alhakin kakkafa masana'antun.
This particular approach is innovative because in the past the small scale businesses and the medium scale businesses would go and look for NAFDAC, look for SOM.
Yace wannan wani sabon tsari ne, domin ko a can baya jama'a kan sha wahalar gaske a hukumomin da ke da alhakin bada damar kakkafa masana'antu irin hukumar NAFDAC da ta tara harajin kudaden shiga da dai sauransu, ta yadda za su tattauna domin gano bukatu da matsalolin jama'a. Domin kuwa muna jaddadawa hukumomin cewa aikin su shine su karfafa wa kakkafa masana'antu, ba wai an yi su ne domin su kasance tarnaki ko kuma wata matsala ba. Taron da ya sami halartar gwamnonin jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Murna mai kai sarkin musulmi Muhammad Sa'adu ya gada hali Abubakar.
Shekara kusan biyu kamin zaben 2019, hukumar zaben Najeriya INEC ta fidda jadawalin zaben. Daraktan yada labarai na hukumar Nick Dazan ya yi wa Nasra da Mail kai karin bayani.
Hukumar zabe ta nazari akan zaben da za ta aiwatar a 2019, kuma ta fidda jadawalin waɗannan zabubbuka kamar haka: za a yi zaben shugaban kasa da na majalisar tarayya ranar Asabar 16 ga watan 2 na 2019. Sa'annan kuma za a yi zaben gwamna da majalisar jihohi da kuma na kansila na birnin tarayya ranar Asabar 2 ga watan Maris na 2019.
Ni wannan fitar da wannan abu da kuka yi bai sauri ba, tun da kusa akwai fiye da shekara kamar shekara biyu nan gaba da yin wannan zabe.
A'a, bai hanzari ba, saboda idan ka duba in aka ware wato ranakun da za a yi hutu tsakanin yanzu da 2019, ba mu da fiye da kwanaki 500 tsakanin yanzu da wannan zabuka da za mu aiwatar. Ya zama wajibi kenan a fidda jadawalin nan cikin lokaci, a yanda kowa da kuma masu ruwa da tsaki a wannan himma za su fahimci hakinsu da noyin da ya rataya a wuyansu. Bisa ga dokoki da mu kanmu a Najeriya da kuma hukumar zaɓe ta rattabar, kamata yi a san a fidda jadawalin zaɓe daman fiye da shekara kamin zaɓuɓɓuka da za a aiwatar, saboda duk masu da saki su san menene zaɓuɓɓukan da suka kumsa, yaushe ne za a yi su, wani irin ayyuka ne za a yi tsakanin yanzu da lokacin da za a aiwatar, kuma kowa ya san hakkin shi dai cikin wannan tafiya.
A zaben 2015 da ya gabata kun yi amfani da na'urorin tantance masu kada ƙuri'a, wato card reader. A wannan karan banda wannan akwai wani tsari da kuka dauko ne na daban?
Abinda dai zamu yi shine zamu ci gaba da amfani da katin nan na dindindin da kuma na'ura na tantancewa, amma tabbas zamu inganta yanda muke tura sakamako ta halin yanar gizo da kuma tubalin mahaja da za mu kago wajen guda biyar idan Allah ya yarda tsakanin yanzu da 2019.
Ranar Laraba aka yi bikin ranar mata ta duniya na bana, kuma tsohuwar ministar ilimi Farfesa Ruqayyatu Ahmed Rufai ta gabatar da wata makala a taron cibiyar nazarin jinsin dan adam ta jami'ar Bayero da ke Kano kan harkokin mata da dai sauransu. Bayan taron ta gaya Mahmud Ibrahim Kuri cewa har yanzu fa da saurari na akaba.
Idan ka duba duka rubuce-rubuce da kuma bincike-bincike da wani bayane-bayane, za ka ga cewa ko da yake na ga cewa an dan samu ci gaba kaɗan a Najeriya tunda sha'anin zuwa makaranta na yara mata ya ci gaba ba kamar 'yan shekarun 15 zuwa 20 baya ba. Kuma za ka ga mata suna dan fitowa, suna dan yin 'yan abubuwan da suka shafe su da ya kamata su yi, watakila na kudin cinikayya ne ko kuma da daga gidajensu ne ko kuma kula da yaransu da abubuwan da suka shafi lafiya. to an dan samu cigaba amma gaskiya babu yawa kamar yadda aka so a ce an samu ba kuma abu ne wanda ba Najeriya ma nake faɗa amma a duniya gaba ɗaya gaskiya cigaban kamar ba wani sosai ba
bayan shi ai an kirkiro kuma da abin da aka ce wa MDGs da kuma yanzu ya ma rike daya kuma SDGs kuma dukkan su daftari ne na kundin bayanai da suke kunshe da burika na bunƙasa mata
gaskiya to ba na san da share abin ne gaba daya a ce kaman ko na soke na ce bai yi ba to shi yasa nake ce maka an dan ci gaba amma dai ba yawa
nazarin ku ya nuna har yanzu ba a cimma wancan buri banda kudure da aka cimma wai kun yi nazari wurin gano cewa menene musababin hakan din
eh to matsalolin abin da yafi kawo matsala da yasa ba a ci gaba nan ba su wuce abubuwa guda biyu ko uku ba kaga na farko rashin ilimi na ƴaƴa mata musamman har yanzu idan ka duba kaga iddiga kaga yaran da ake da su da yaran da suke karatu zaka ga duk da haka dai ba a kai yanda ake zato ba bare in ka shiga kauyuka makarantun ma aure gurin gaskiya har yanzu babu su to kuma na biyu shine talauci akwai fama da yanayin halin tattalin arziki ga sawa da ba mata kada ya shafa ba har da maza amma dai mu abin da ya shafe mu a wannan rana shine na matan kuma matan mun ga sun fi ma maza talauci a yanzu dan haka wannan shine yake dakawa ba a ci gaba to in kuma ka koma ga yanayin kiwon lafiya shi ma zaka ga cewa mata dai su ne dai da yara kullun za su je asibiti in sun je asibitin ma ko ba magani ko ba likitan ko ba su da kuɗin da za su biya kullun a ta fama saboda haka matsalolin waɗannan in ba an gama da su ba ba za a ga ci gaba gaskiya mata iyayenmu ne ko tanan sun
samu girma mata iyayenmu to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari
to wannan dan adam dabarun sa tuma ba dan Najeriya ba za ka yi musu ba saboda ko lokacin da marigayi yar adwa ya samu wannan irin wannan rashin lafiya haka akai tayi a ce yau yana kaza yau ga kaza gobe ga kaza
Alhaji Umaru Dembo kenan kan cikuka ko kuma kan zargin cikukun fadawan wannan gwamnati kan bada bayanai game da hali da shugaba Buhari ke ciki a kasance da mu cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12:17 da ƴan kai albarkacin ranar mata ta duniya da aka yi bikin sa cikin wannan mako yau fili lafiya uwar jiki zai saki duba al'amura da suka jibanci lafiyar mata
Assalamu alaikum masu sauraro Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Kwanaki malaman addini sun gudanar da wani taro mai taken ilmantar da mace a zaman makamin inganta lafiyar mata da yara Mai alfarma Sultan Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ne ya fara wannan yunkuri. Mai martaba sarkin kafin Argungu dake jihar Kebbi, Alhaji Sama'il Lamira ne ya shugabanci taron a madadin mai alfarma sarkin Musulmi. Sarakuna da malaman addini da ƙwararru da kuma likitoci ne suka halarci wannan taron da aka yi a Kanan Dabo. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro. Bayan taron, Mahmud ya tattauna da Dr. Hadiza Shehu Galadanci, inda ya buƙaci da ta bayyana dalilin da ya sa ake alaƙanta ilimin mata da kiwon lafiya.
Mun sani cewa watan ba abin da yake da alaƙa da lafiyar mace da ƴarta fiye da iliminta. Bincike da yawa ya nuna cewa in dai har kana so ka inganta lafiyar mata da yara to dole sai ka koma baya ka bawa ƴaƴa mata ilimi saboda ita ƴa mai ilimi ita ce za ta je antenatal wato in tana da ciki za ta je awo dan saboda in akai awon nan shine za a gano cewa shin da akwai mishkila wanda in taso haihuwa za ta iya samun matsala wanda har zai iya kaiwa ga mutuwarta to in baka ilmantar da ita ba za ta je awo ba bincike ya nuna cewa in ka ilmantar da yarinya tana da kusan 90% na cewa za ta je awo amma in baka ilmantar da ita ba to kusan bai goma kashi 10 cikin 100 ne za ta iya zuwa awo ba haka kuma in tazo haihuwa za ta haihu tare da ungozo mai ilimi in mace ta haihu da ungwazoma mai ilimi ta rage chance din cewa za ta mutu in ta zo haihuwa, saboda wannan ungwazoma mai ilimi ita za ta gano cewa tana da mushkila har ta kai ga yanda za a yi ta taimaka mata. Amma in ya bata da ilimi ba za ta haihu tare da ungwazoma mai ilimi ba. In mace tana da ilimi tana da kusan 100% chance din cewa za ta nemi ungwazoma mai ilimi in ta zo haihuwa, ko kuma za ta je asibiti inda za ta tare da ungwazoma nan. In ko bata da ilimi tana da kusan 10% chance din cewa za ta haihu tare da ungwazoma mai ilimi.
Dokta, kina maganar bincike, wai binciken ku me ya nuna wannan hali kiwon lafiyar mata a arewacin Najeriya ke ciki?
To, gaskiya watan bincike kaman aka duba binciken NDHS 2013 watan ƙididdiga da ake yi wanda gwamnatin Najeriya gabaki ɗaya take kullum kowane shekara 10 ko kuma kowane shekara 5, ya nuna cewa mu a yanzu kusan mata kaman 575 suke mutuwa akan haihuwa kaman a ce 100,000, watan 575 per 100,000. Na wannan shine na Najeriya gabaki daya. Amma bincike ya nuna mu a arewacin Najeriya kusan wannan ba shine ƙididdigan mu ba. Ƙididdigan mu ya nuna cewa ya kusan double, watan gabaki daya ya kusan ninkawa. Saboda haka mu a arewacin Najeriya har yanzu mata suna mutuwa in sun zo haihuwa, kuma watan ƙididdigar ta nuna tafi kudin Najeriya wata. Amma gabaki ɗaya a Najeriya ya nuna cewa ba 575 per 100,000.
Kamar yadda muka bayani a baya, tarukan nan a ƙarshen idowar wannan kungiya an shirya su hususan kuma suna mai da hankali ne akan kiwon lafiyar iyali, kuma ana yin taruka makamantan waɗannan don wayar da kan jama'a game da wannan al'amari. Wai kuwa wannan aikin da kuke na tara taruka da sarakunan gargajiya da limamai da sauran masu ruwa da tsaki da iyaye a wayar da kansu game da wannan al'amari, wai ko kwalliya tana biyan kudin sabulu tun da bara ma kun yi kusan karo biyu?
To, ba za mu ce ba a samun ci gaba ba. Alhamdulillah ana samun ci gaba, amma muna ganin ci gaban nan ba bai kai iyakacin yanda muke so ba. In aka ce mutum ɗaya za a bawa yayi ba za a taɓa cin nasara ba. Shi ne kuma mushkilar shi lafiyar mata da yara, waton kowa sai ya sa hannun shi. Saboda haka in ba mu tattaru gabaki ɗaya ba, mun mai da hankali mun ce to abin nan da za mu yi shi ne daga yanzu muna da wannan Sustainable Development Goal, watan kamar MDG da aka yi, wanda nan da shekara 15 ya kamata mu ga ko mun yi gaba ko ba mu yi gaba. To in dukkaninmu kowa da yake stakeholder, in kowa da yake mai ruwa da tsaki zai sa hannu ya ce to shi yanzu zai tabbatar ya yi wani abu wanda zai inganta lafiya na mata da yara, to za mu ci nasara. Amma idan ni na yi nawa, kai ka yi naka, malamin kurin ya yi nashi, can gwamnati ta yi nata daban, to ba za a samu nasara ba sai dukkaninmu mun haɗu gabaki ɗaya, mun yi abu ɗaya, mun ci gaba gabaki ɗaya a lokaci ɗaya, kuma kowa ya sa an kalli alƙibla ɗaya, to shi ne za mu ci nasara. Amma in kowa yana abin shi ba za a taɓa cin nasara ba.
Gargaɗin da muke da kira a ji yafi, rayuwa tattalin ta ake ƙwarai kun ji mata.
Gargaɗin da muke da kira a ji yafi, rayuwa tattalin ta ake ƙwarai kun ji mata.
Shirya wannan taro ga bayanin da Malam Nasiru Hamis ya yi a zantawar da suka yi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari.
Shi addinin musulunci wayayyen addini ne, wayayyen addini ne, saboda haka kaga tun da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce neman ilimi bai keɓance ba, wato yana wajibi ne akan namiji da mace. Saboda haka shauki da cewa mace in ta tashi cikin jahilci kwaba za ta haifar da ƴaƴa marasa ilimi, amma in ta tashi da ilimi ita ce malama ta farko wadda za ta fara ya roki shakuwa da ita, ita za ta fara sanar da shi Allah da kyakkyawan tarbiya da abubuwa masu kyau. Muna isar da wannan sakonni ta bangaren wato huduba ta Juma'a, zauren ilimi da muke bayarwa wato laccoci, musamman keɓantattun laccoci da kuma laccoci wanda yake gaban ɗalibai da makarantunmu na zaure da na zamani da muke bada. Tunda muke wayar da kan al'umma.
To akara muka lawo ya kuke ganin tasirin irin waɗannan kiraye-kiraye da ake ta yi, kuma ku kuke isar da waɗannan saƙonni ga mutanen da ake buƙata ya kai gare su.
Yana tasiri. Tun daga shi kungiyoyin da ba su zo su zauna waje ɗaya ba, gashi suna zama kuma sun yadda suna isar da wannan saƙo, kuma gashi muna ganin canji a cikin al'umma, a cikin matan inda suke samun ilimi ta ko ina ana samun ci gaba. Sai dai kullum muna kallo na gaba da mu ne can inda ba za mu, amma alal haqiqa ana samun canji, mata suna motsi sosai a cikin wannan, kuma wayar da kan da ake yi shine daman addini wayar da kai.
To minene duniya, minene dadin duniya, minene duniya, minene dadin duniya. Shata mu ba mu sani ba, shata kuma shi kake babba, ka yarda ka banye kanka, watakila mu gane nuhinka. Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke.
Ma sauraro, a saboda ƙurayuwar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko ba, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya. Kuma a tuna, lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke.
To, madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Rashin abin yi ga matasan Afirka zai ci gaba da zamewa babban barazana, koda kuwa sojoji sun yi nasarar kakkaɓe ƴan ta'addan da ke nahiyar ne. Domin kuwa matasa suna tarin yawa kuma ba su da abin yi, in ji babban hafsan sojan Amurka da ke kula da ayyukan soja a nahiyar ta Afirka, da yake wa taron kwamitin ayyukan soja na Majalisar Dattijan Amurka bayani. Janar Thomas Walhulsa ya ce matsalar tattalin arziki da ke zamewa babban ƙalubale ga matasan nahiyar wata matsala ce ƙwarai da gaske a nahiyar. Ya ce kaddara a cikin rana guda za mu samu nasarar kakkaɓe ‘yan Boko Haram ko kuma ƙungiyar ISIL, to ina tabbatar muku cewa cikin ranar nan wasu matsalolin ta'addanci za su kunno kai. Wa Hausa ya ce da yawan matasa sun shiga ƙungiyoyin ‘yan ta'adda ne saboda ba su da aikin yi, kuma suna neman abin da za su yi domin samun abin zaman gari. Ya ce da yawansu ba wai sun yarda da aƙidojin ƙungiyoyin ba ne. Janar ɗin ya ce yara maza da mata da ke tsakanin shekaru 15 sun yi kashi 41 na ɗaukacin mutanen da ke nahiyar. Domin haka ya faɗa wa kwamitin ta Majalisar Dattijai cewa matasa a nahiyar Afirka na buƙatar makoma na gari wadda za ta zamo dawwammama. Ya ce akwai buƙatar samar da ilimi, kiwon lafiya domin bunƙasa wannan wuri idan har ana son a yi nasara. Jihohin Amurka 6 sun kalubalanci sabuwar umarnin nan na shugaba Donald Trump wanda ya hana wasu kasashe 6 waɗanda galibi musulmi ne shigowa Amurka. Jihar Hawaii da ita ce ta kasance sabon farko da ta shigar da ƙara domin kalubalantar wannan umarnin. Rikicin Boko Haram ya bar mata cikin damuwa, talauci da kuma kadaici, kamar yadda jakadar Amurka da ta ziyarci yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita ke cewa. Muƙaddashiyar jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Michelle Sisson, wadda ta dawo ranar Talata daga ziyarar kwanaki 5 da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kai a Niger, Najeriya, Kamaru da Chadi, ke cewa ta ce mutane da yawansu ya kai miliyan 26 ne waɗannan ƙasashe huɗu suna fama da matsalar taimako.
So madalla da ka Allah ka maka shin shirin a safin nan sai can da hatsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu madallin ladan Ibrahim ya wadda ya ta ni gabatar da shirin da Cibahiro da Yodone da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya riga masa anan ni sahabu Imam Ali Zandaka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.